Internet.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Sarfi Hashim Gumelle tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 19 ga watan Janairun shekarar 2022. Cikin shirin za a je da aka kaddamar da gagarumar dalar shinkafa wacce ake ganin ita ce mafi girma a nahiyar Afirka. Sai kuma shirin ciwon kyamaci wanda Aisha Mu'azzu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata bayan wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a wani shagon mai shayi da ke wajen wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wadajed da ke Mogadishu a cewar ‘yan sanda. ‘Yan sanda sun ce dan kunar bakin waken ya shiga cikin shagon mai shayin. Ye kama da abokin cinikayya ya zauna yana shan shayi bayan wani dan lokaci ya tada bom din. Mai magana da yawun ‘yan sanda Manjo Ajifata Ade ya ce da gangan dan kunar bakin waken ya auna abokan cinikayyar kantin shagon. Ade ya ce mutane 14 ne suka jikkata sakamakon bashewar bom din, kuma hudu daga cikinsu sun mutu bayan an kwashe su daga wurin. Nan take kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin na ranar Talata. Fashewar ta yi mummunar barna a kantin shagon da aka yi da gwalagwalai. China ta fada a jiya Talata cewar kungiyar Taliban ta Afghanistan za ta ci gaba da burin kasa da kasa da wuri don samu halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Sin Zuan Lijian ya yi bayanin hakan yayin da yake mayar da martani ga rahoton da kungiyar masu kishin Islama ke neman taimakon kasar ta Sin wajen ganin an amince da sabuwar gwamnatin Afghanistan da al'ummar duniya baki daya. Zuwan ya lura yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a birnin Beijing cewa hukumomin wucin gadi na Taliban sun tsara sosai don yin mu'amalar kasa da kasa tare da yin shawarwari da wasu 'yan kalilan tun bayan da suka mamaye kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A sa'i ɗaya kuma muna fatan ɓangaren Afghanistan zai ƙara mayar da martani ga fatan al'ummar kasa da kasa da kafa tsarin gine-ginen siyasa na buɗe ƙofa ga jama'a da ɗaukar matakai masu matsakaicin ra'ayi na cikin gida da na waje da tabbatar da yaƙi da duk wani nau'i na 'yan ta'adda a cewar shi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun yi gargaɗin cewar za su iya kai hari kan wasu wurare a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan sun kai hari na jirage marasa matuƙa da makami mai linzami na ranar Litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 3. 'Yan sanda a birnin Abu Dhabi, babban birnin ƙasar, sun ce an kai har-haren ne kan wasu manyan motocin da kwan mai guda 3 a wata cibiyar mai da kuma faɗaɗa filin jirgin saman Abu Dhabi. Sun bayyana waɗanda suka mutu 'yan ƙasar Indiya guda 2 da kuma ɗan ƙasar Pakistan 1. Kana sun ce mutane 6 sun samu mummunar rauni. Ba samu wani gagarumin barna a filin jirgin sama ko kuma wurin mai ba, a cewar 'yan sanda. Mai magana da yawun 'yan tawayen Houthi na Yemen ya ce kungiyar ta kai har-haren ne kan cibiyar tattalin arzikin daular Larabawa a birnin Abu Dhabi a matsayin ramuwar gayya kan rawar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta taka a farmakin soji a Yemen a makon jiya. Majiyoyin Houthi a Sana, babban birnin ƙasar Yemen, sun shaidawa kafar yaɗa labaran Larabawa cewar sun harba jirage marasa matuka takwas da makamai masu linzami goma.
Yanzu makadan zamu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan zamu leƙa Najeriya. Inda jiya talata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da gagarumin madalar shinkafa a Abuja, wacce ake ganin ita ce mafi girma a nahiyar Afirka. Karkashin shirin haɗin gwiwa babban bankin kasar da kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Rifan, dake bayo manoman tallafi wanda aka fi sani da shirin Anko Borrowers. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hado mana.
An gudanar da taron kaddamar da dalar shinkafar ne a filin Baje Koli na cibiyar kasuwanci da masana'antu dake nan Abuja, inda aka gina dalar da buhuhunan shinkafa waɗanda aka shuka da kuma girbe su daga wasu daga cikin jihohin kasar karkashin shirin bada tallafi ga manoma na Anko Borrowers dake zama kashi 25 na jimillar abinda suka noma daga jihohin su. Alhaji Aminu Muhammad Gurunyo shine shugaban kungiyar manoman shinkafa a Najeriya.
Wanda ya ga wannan alamar ya san ya wuce tunaninmu, ya wuce karfinmu. Kasan nan tana zaune bisa dimbin arziki mai yawan gaske da ba ta buƙatar taimakon wani daga waje, indai magana abinci ne. Shi yasa muka yi kokarin tara wannan abin domin mu jawo duk wanda yake babba a Najeriya ya gani, domin su sanya hannunsu a cikin harkar noma. Wannan abin da kake gani nan mutanen da ya samu wa aiki a Najeriya miliyoyi ne. Saboda haka muna son mu nuna manya-manyan 'yan kasuwar Najeriya cewa idan sun ba da goyon baya ga wannan aiki, to Najeriya ba ta buƙatar taimakon kowa in ba na Allah ba. Wata hudu muka dauka muna noman, kuma mun dauki wata uku muna tara ta nan wurin. Amma wannan abu da ka gani nan rabin kashi ne daga cikin 100 na abin da muka noma a jahohin da muke noman nan muka dauko muka kawo nan.
Gwamnatin jihar Kebbi da ita ma aka kaddamar da makamanciyar dalar shinkafar karkashin tallafin babban bankin kasar CBN. Alhaji Abubakar Atiku Bagudu ya ce
mun kara samun tabbacin kwazon 'yan Najeriya, wanda koshin shugaban kasa Muhammadu Buhari shi yake kira ga tabbacin shi ga albarkar da Allah ya wa Najeriya. Don haka mutane su yi yunkuri su fito da kwazon su. Wannan ya fito da kwazon manomanmu, ya fito da kwazon masu sarrafa shinkafa, ya fito da kwazon masu cin shinkafa. Duka kowa ya yadda da Allah abin da albarkace mu da shi. Yau mun wadatu da shinkafa ta Najeriya, amma makwabtan mu kasashe na ganin shawa suna roƙon su zo su hada kai da mu domin mu ci gaba. Mutane waɗanda ke cikin wannan musamman manoma daga ƙasa sun ƙara samun bunƙasa arziki. Mata da ke sarrafa shinkafa sun ƙara samun arziki.
Ministan ayyukan noma da raya ƙasa Dr. Muhammad Abubakar Mahmud ya faɗi cewa wannan yunkuri a bayyane take Najeriya ita ce ɗaya wajen noman shinkafa a nahiyar Afirka.
Yanda aka shirya dalan shinkafa har wajen dala 10 kusan 3 da aka kirga, wato ya nuna kenan cewa Najeriya yanzu ita ce ta ɗaya a wajen noman shinkafa a nahiyar Afirka gaba ɗaya, kuma a duniya ita ce ta takwas. Wannan gani ne ya koli ji zahiri gashi nan ba baɗini ba, ba wani abu bane sanadiyan irin goyon baya da shi mai girma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayo bangaren noma. Yana bada gudunmuwa da goyon baya kwarai da gaske a harkar noma, domin tun daga zuwan shi yau shekara 6-7 bunƙasa da aka samu ta harkar noma da ci gaban manoma kansu da tattalin arzikin kansu da kuma na ƙasa gaba ɗaya ya shahara fiye da sauran shugabanni baya da suka shuɗe.
A watan Nuwamban shekarar 2025 ne babban bankin Najeriya CBN ya kaddamar da shirin Anko Borrowers a wani mataki na rage shigowa da kayayyakin abinci a kasar daga ƙetare da kuma inganta harkokin noma da tabbatar da samar da wadataccen abinci da kuma samar da ayyukan yi na kai tsaye da waɗanda ba na kai tsaye ba har miliyan 12.8 a bangaren hatsi da dama. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gai da malama Shamsiyya. Hadin zai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jamus ta ce a shirye take ta biya farashin tattalin arziki mai tsada don kare martabarta, yayin da mambobin kungiyar tsaro na NATO suka shiga mako mai tsanani na diplomasiya a daidai lokacin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai harhare a kusa da kan iyakar Ukraine. Kasashen yammacin Turai sun yi wa Rasha barazanar kakaba mata takunkumi idan ta mamaye Ukraine. Sama da dakaru 100,000 ne aka jibge a yammacin Rasha, tare da tankokin yaƙi da wasu manyan makamai, wasu a cikin dubun kilomita daga kan iyakar ƙasar Ukraine. Crib da kawayenta na yamma suna fargabar wani harin kusa yayin da Kremlin ke ikrarin aikawa da shi domin kare kai daga fadadar NATO akan wannan mawuyacin halin ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta gana da takwarta na Russia Sergey Lavrov a birnin Moscow a jiya talata inda tace Jamus za ta kare muhimman manufofin Turai Gwamnatin Tonga a jiya talata ta tabbatar da mutuwar mutane uku biyu bayan amon wuta da wani katafarin dutse yayi a karkashin teku a ranar Asabar wannan shine rahoto na farko a hukumance daga gwamnati gwamnatin ta kuma ce an ruguza dukkan gidaje dake karamin tsibirin Mango an bayar da rahoton cewar mutane 50 ne ke zaune a tsibirin an samu mummunar barna a fana kuta da tsibirin na muka sakamakon fashewar igiyar ruwan tsunami wanda aka ce ta kai kimanin mita 15 a tsibirin Hopai hasarin dusan na Honga Tonga Honga Hopa mai nisan kimanin kilomita 64 daga arewacin na Kualofa a ranar Asabar yayi mummunar illa ga kafofin sadarwa inda hukumomi suka ce zai dauki lokaci kamun a gyara
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan zo muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu rawar mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a cikin mutan VOA Africa kan mita 1.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka idan dai ana biye da shirin ciwon yamace a makon da ya gabata maudu'in da muka fara tattaunawa a kai shine auren mace fiye da guda wanda al'ada da addinin mashi akasarin al'ummar yankin arewa suke riko da shi sai dai kuma wannan yana yawan haifar da wasu matsaloli a cikin al'umma a makon jiya kuwa lokaci ya cin mana ne a daidai sa'ar da Hajiya Sadiya Aliyu ta koro bayanai inda take cewa
idan da wasu matan ko wata mace akan da za ta taimaka sannan mahalli ba zai zauna a haka ba za a tsaftace shi sannan kuma babu abin da zai tsaya gidan kuma zai ci gaba insha Allah to ina ganin wannan ma ya kamata a ce an kalle shi a babban al'amari wajen ciyar da gidan gaba sannan ina ganin idan har muna da yaya mata da yawa idan aka ce ba za a yi ƙara aure ba ko in zai tsaya da mace ɗaya to su waɗannan da ba aure su ba ya za a yi da su su haka ina ganin zai kawo taɓarɓarewar al'umma da kuma cikin tattalin arziki a cikin ƙasa so auren yana da matuƙar muhimmanci
to har wayo muna tare da malama Aisha Dallami sai kuma Hajiya Hafiza Usman kuma za mu tashi akan bayanan malama Aisha akan tambayar da nayi mata cewa ina alfanin auren mace sama da daya alhalin yana yawan haifar da rashin zaman lafiya a gidajen ma'aurata
eh yawancin gidajen da zaka tarar da mata sun fada akan samu irin matsaloli haka amma kuma ni a rawar ayin ina ganin har da rashin haƙuri irin namu na mata san cewa kowace mace da halinta, amma idan har kika fahimci halin wacce kike zama da ita, sai ki sha maganin zama da ita. Maganin zama da ita bangaren nan shine ba wai ya kasance ki biye mata ku yi ta hayaniya ko ku yi ta faɗa ko kuma ku yi ta munafartan juna ba, a'a, kike haƙuri. Wata rana komai zai wuce, sannan kuma yau idan ta yi munafarci ko ta cutar da ki, ko ba lallai ta yi nasara ba saboda shi Ubangiji yana kallon fa haƙurin ki. Kuma ba a ce kike zama wawiya saboda haƙuri ko wani abu ba, ba haka ake nufi ba. Abubuwan da ake ƙoƙarin nunawa a nan shine ko ba a tsakanin abokan zama mata ba, ko irin ƙawaye ne waɗanda suke zaune ba su aure miji ɗaya ba, akan samu irin waɗannan matsalolin.
To Hajiya Hafiza, menene ra'ayinki game da auren mace sama da guda?
Ra'ayina game da abokiyar zama ko kuma aciciya shine yana da kyau, amma kuma a wani fannin ba shi da kyau, saboda idan aka hada ki da wanda ba ta da dadi kuma kinga ai kina cikin damuwa, saboda yau rikicin yau daban, na anjima daban, haka kullun ake ciki. Shi mai gida ba shi da kwanciyar hankali, ke ba ki da kwanciyar hankali. Kinga samun abokiyar zama abu ne mai kyau, in kin samu mace mai amana, mai alƙawari, wanda ta san shi wa ya mace, to zaki ji daɗin wannan zama, saboda za ta taya ki wasu abubuwan, zaki taya ta, kina da wanda za ku yi shawara tare.
Haka
saboda ni inda na taso akwai mahaifiyar wata ƙawata, sai kinga zaman su da ita da kishiyarta, an ko suke sawa ban taba gani sun saka kaya daban-daban ba. Yau zaki je ki samu wannan ta kwanta kafan wannan, ana hira wannan ne a kafan wannan, haka suke kullun anguwa tare suke zuwa, komai tare suke zuwa, har mai gidan siyarwa sai basu suna tare. To kinga in dai har zaka samu irin wannan abokiyar zaman, to ai ka samu yar uwa yar amana, me yasa zaka ce baka so? Amma zamanin yanzu kan ka samu irin wannan, saboda abinda suka sa a gaba daban ne. Ni dai ina ra'ayin amun kishiya, amma kuma idan Allah zai bani kishiya ya bani nagari, idan dai ba nagari ba Allah ya raba ni da ita, kar ma Allah ya kawo ta cikin gida.
Malama Aisha,
ani a gani na wannan bayan basira ne,
me yasa?
Saboda wannan asalin rashin wayewar mu da muke jefa kan mu kenan a ciki, bace ba za mu zauna da wata ba, ba za a karo aure ba, kuma daga nan idan har kika bari shi din yayin nasara a zuciyarki, daga nan shi dan zai fara sassaka wa mace abubuwa da dama a zuciyarta, abubuwan da ita kanta sai ta yi, za shi da tana da ta sanin yi. Amma idan har kika yi hakuri kika fada wa kanki gaskiya, wannan sunna ne na manzon Allah, amma idan har kika ce yake yaki da shi, daga nan za a fara samun matsala, saboda wasu matan ma da za su dage su ce ba za su zauna da kishiyan ba. Abun mamaki idan kika duba kila gidan da ta fito ma mahaifiyarta, akwai wata a gidan kamar aka aure ta, amma za su ce ba za ta zauna da wata ba, ba a auren ita aka aure mahaifiyarta, ko kuma wacce za a auren ma kila ta je ta tada wata a gidan, amma za su ce ba za su zauna da ita ba, sai ta sanar da ta yi ta kore ta. Abu ne da sai mun kai zuciyar mu nesa sosai, saboda a wannan zamanin da muke ciki shedan sosai yayi tasiri a zuciyar mata da yawa. Daga ma inda ya kamata a fara kunce matsalolin nan shine sai mutum ya koma ya fara duba ta kamar meme addini, yace in ba haka ba gaskiya warwar wannan matsalan ma aiki ne babba, saboda wasu matan babu irin kalmar da za a faɗa musu ba, su gane cewa ita aure kaddara ce, idan har Allah ya kaddara cewa zaki zauna da wata, zaki zauna da ita ko kin ki ko kin so, in har Allah ya kaddara ke dan yace ko da kina son ki zauna da wata ke dan ce, to amma me idan yazo kan ki shi mu mata muna mantuwa da me ya kaddara, wani sa'in mukan ma mance cewa akwai mutuwa za mu je mu haɗu da Ubangiji, gaba ɗaya idan mu rufe mu yi ta abubuwan da ba su dace ba.
To Hajiya Hafiza, akan samu wasu maza da suke cewa su ba za su yi mace sama da ɗaya ba.
To kinga an ce two face coin ne, saboda wasu iyayen kila sun taso a gidan da sun samu experience da ba daɗi ga iyayen su ko ga ƴan uwan iyayen su da suka gani, so shi yasa kika ga sai kika gani suna ce su ba za su yi mata biyu ba. Wasu kuma sabili da ba su son tashin hankali ko kuma ba zai iya handling mata biyu ba,
wato ba su da ƙarfin kula da mata biyu,
saboda kin san matan zamani yanda suke suna da zafi, suna so su zama su ne in charge, so saboda haka sai kika ga mazan suna gudun rikici. Eh, yana da kyau ta wani banni, amma kuma in kika duba sai kika yanzu mata sun yi yawa sosai, kamar shekara kana wajen uku ne ko hudu ne naga wani video WhatsApp status da wani Guardian pastor ne ma, amma yana ba Africa shawara cewa ba zai yi ba ka auri mace ɗaya shikenan ma da yake Christian, yace a taimaka maza da suke da mata ɗaya su ƙara mata ɗaya, to amma matan ne damuwa ba mazan ba, me yasa zaki ga mazan suna fita su cuci matan su a waje, sabili da maybe mace ɗaya bata musu ba, mu uke wannan tana bishin mishi abinci yanda yake so, yana neman wanda za ta zo na ma ta yi hira ce ta mishi tatsuniya ce ta bashi dariya haka maza suke suna so su samu canji ba wai abu daya ba kawai to amma matan namu ne suna tsoro kije ka auro abin da zai zama maka baka da kwanciyar hankali hawan jini ya kama ka shikenan ta kare maka akwai damuwa amma ni a ra'ayina yana da kyau at least mata biyu kaga ka rage matan sun yi yawa a gari sun fi maza yawa kuma na biyu shine sai taimaka maka kar ma ka fita kace you are going out to chicken anyway in gaye ne kila wannan ta iya kwalliya sai ta maka gaye ta yi yanganta wancan kuma ɗan aikin gida ne tsafta ita kuma Allah ya bata wannan na uku kuma kila girki ne to kin gani ya hada amma a zamanin yanzu kam kan ka samu gida da zaka samu mata sun samu kwanciyar hankali wai tana zaman tare kamar ɗan uwa gaskiya sai an yi da gaske ina dadin zaman aboki zama babu ba shi ma da amfani
malama Aisha akwai mutanen da suke da ra'ayin cewa zamanin da muke ciki yanzu auren mace sama da daya ba zai yiwu ba saboda hidindimun rayuwa na yau da kullun na wajen kula da iyali da kudin makarantar yara idan Allah ya azurta su da zuri'a
a gani na madina amfani da zamani muna cewa ba za a zauna da wata ba saboda ne zamani ya canza abubuwa sun canza gaskiya ba wayo bane har Allah ya kaddara zaki zauna da wata ki hakuri kawai ki rungume ta sai yar uwarki ki rike ta da zuciya daya idan ita ta cutar da ki ita da Allahnta ke kuma ki rike ta da amana wanda haka sai mun toshe kunnuwan mu sosai saboda wancan ya kawo gulma koda ana zaman lafiya haka abubuwa za su zo su tarwatsi ni ana tunanin kai abinda ai zamani ya shigo ciki amma kuma gaskiya kai mu bari zamani ya rusa mana inda addinin mu ya dora mu ya sa mu fara kaucewa don already ma muna kaucewa
ina ga mazan da ba su da ra'ayin auren mace sama da guda
ni a gani na abin da yasa wasu mazan suke cewa su mace ɗaya za su aure sun ga abin da yake faruwa a zamanin su kuma kowa na tsoro sun ga aure abu ne abinda Allah ya halatta idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi kuma idan mata dai Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya idan fiye da hakan ne ma ba yadda ka iya amma mu ɗan adam muna da burin mu so ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bita da shekara yana gani shi idan ya aure mata ɗaya shine matsala hasiri kawai dan matsala tsakanin shi da ita wanda ba za a rasa
to mi sauraro abinda shirin ciwon kyamace na wannan makon ya kunsa kenan sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya mana ararai domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya
gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokaci ne da awal garba zai kama ni sharhin jaridin Kamaru
sai da nan na wannan makon ne da jaridar Education ta saka kuma ka kuma an jiye mana cewa cutar coronavirus ta nema kawo teko kan yadda yanzu haka masu sha'awar ballon kafa ba sa shiga cikin stadium din kasar Jamhuriyar Kamar a yayin da ake buga gasar cin kofin lafiya na Afirka a cikin wannan lokaci sai kuma jaridar da Korea ita kuma take ministan sadarwa na kasar Jamhuriyar Kamar kuma kakakin gwamnati kasar Manuel Venista yayi jawabi da babban murya cewa dandali har aka samu dubata kafin sadarwa a kasar Jamhuriyar Kamaru tana yayata wani sunan bayi marasa dushe ba tana maka ba to za a yi wa wannan kafar kashin balagurmi kwaji a kasu musamman a wannan lokaci da aka karbar baki ɗan kasashen gidare masu sha'awar wannan kafa a faɗin duniya da ma masu yawon bude idanu waɗanda suke shigowa a kasar Jamhuriyar Kamaru ya ce ba zai yadda gabata sunan kasar Jamhuriyar Kamaru ba a idanun duniya sai kuma jaridan ekonomi an yi ta kuma ta yi bawa kasashen sahel cewa suna kokari wajen fafadowa da tattalin arzikin su a daidai lokacin da aka yi fama da cutar ta COVID-19 ko coronavirus da kuma sabuwar cutar corona mai suna omicron mai saurin yaduwa a tsakanin al'umma jaridar ta ce kasashen Afirka sun taka rawar gani wannan ganin cewa suna kokari na cimma burinsu musamman ma a ne da suke faɗuwa da tattalin arzikin su jaridar Mutasiyon kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce kungiyar da ke kare hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi a kasar ta Kamaru sun yi kokarin yin barazana cewa yanzu dai muddin idan gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru har ta kyale gidajen baladi suka kara farashi babu wani da zanga-zanga na sai babu ya gani musamman ma a wannan lokaci da ake fama da matsalar tattalin arziki sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta yaba wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru wajen yadda ta sanya matakan tsaro musamman ma a bangaren yan aware a yayin da masu taka riga yan kasashen Italy suke gudanar da wasan su ba tare da wani fargaba ba ko barazana na tsaro kuma komai yana gudana cikin kwanciyar hankali da lumana musamman ma a bangaren yan aware a garin Bindi da kuma Benin Boya yadda yanzu haka ake ci gaba da gudanar da wasan kwallon kafa babu matsala a wannan sashen Muhammad Awul Garba Nijar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Malam Awul Garba yanzu kuma sai wasu sakonnin da kuma su rauke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dan Dan Mijoja Kagara jihar Niger Nigeria. Ina so in yi ma mutanen Kebbi ko gwamnatin jihar Kebbi taziya akan abubuwan da suka faru a masallatan Zuru. Kashe-kashen da aka yi ma mutanen talakawa da ina yi masu taziya Allah jikan wanda suka riga mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Party Bansari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dan Dan Mijoja Kagara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger. To da hannun cikin garin Kagara da kuma sun lalace ga kuma abubuwa ga shi dan an wasu da wannan aiki. Sai mun ga lokacin da aka tada wannan aiki. To ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai tada kora. To in dai da gaskiya ake so a yi kyata da wannan aiki akan gaskiya a yi wannan aiki tsakanin da Allah mu san cewa mu talakawa zabin da muka yi ba mu zabi kunin dare ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa VOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto cikin Najeriya. Sha Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i wanda ba mu da wani sanin masu nuna magani sai dai Allah. Sahabit Allah mu da sakar sai an kashe mutum an dauke mutum. Amma an ta amma doka an ce ana kan matakin da zamu kai da kanmu din arewacin Najeriya gaba da bayan gwamnatin Katsina yake mu mutanen shi su kai da kansu ko ne gwamna ya tawo ya dokar da ta kula makalaka da al'umma ta yi sannan ba ba mu tsaro ba an ba mu cikin bala'i da kasu kansu.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takeice.
Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da 10 suka jikkata bayan wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a shagon wani mai shayi a wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wadajed dake Magadishu a cewar ƴan sanda. China ta faɗa a jiya talata cewar kungiyar Taliban ta Afghanistan za ta cika burin kasa da wuri don samun halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul. Kana an ji cewar ƴan tawayen Houthi na Yemen sun yi gargaɗin cewar za su iya kai hari kan wasu wurare a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan sun kai hari da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a ranar Litinin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama.
Masu raro a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harambe da yake na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya haɗa ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Karam. in yi sarfi da hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar, ne ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.